Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, murya bege don kowa. Mai sauraro maraba da sake saduwa da kai a cikin shiri na yau. Ina fata ana cike da farin ciki domin mun sake dawowa. Ishaya Zakariya ke maka maraba da sake saduwa da kai. A cikin shiri na yau muna da fili domin sujada tare da Pastor Alkali Mazuba. Muna kuma da fili domin gaishe-gaishe. Mai sauraro ina fata za a kasance tare da mu yayin da za mu yi tarayya tare. Kar a manta, Pastor Audu shi ma yana shirye da guziri domin rayuwa. Wa'annan musamman domin ka ne da iyalinka. Don haka sai a murmutso kusa da akwatin rediyo a samu wa'annan albarkun. Maraba da sake saduwa da kai. Sakon gaisuwa na fari na yau na zuwa ga ɗan uwa Dahiru Tijjani daga ƙaramar hukumar Song a jihar Adamawa. Muna fata ana sauraron Adventist World Radio. Haruna Dogo daga Kano, Abubakar Rikoto daga Zuru a jihar Kebbi, Solomon Pam daga Jos, Pakmi Silas Gujba daga Yobe, duka mun ba da gaskiya ana tare da mu. Dan uwa Caesar A. Donye daga ƙaramar hukumar Lamurɗe a jihar Adamawa, Shedrack J. Wampana daga EYNLCC Mushara Fara a jihar Borno, duka muna fata ana tare da mu a wannan lokaci. Ina Anthony M. Bakari daga Misau a jihar Bauchi ga sakon gaisuwarka. Mun ba da gaskiya kai ma kana tare da mu. Corporal Nda Bakura daga ƙaramar hukumar Goza a jihar Borno, Boina Mai Tumbi daga Mararba Mubi a jihar Adamawa, muna gaishe ka. Nayak Ladan daga Lantan ta Arewa a jihar Plateau, Doris Caleb ga sakon gaisuwarki daga Jalingo jiya Taraba, muna gaisuwa. Utok Kida Alfred Yuba daga ƙaramar hukumar Kanke a jihar Plateau, Corporal Chinda Dandikwa daga Damaturu a jihar Yobe, Jamilu Abba daga Equa Church Potiskum a jihar Yobe, duka muna gaishe ku. Musa Anthony daga Maya Lope da Ibrahim Gogo daga Adamawa, duka muna gaishe ku. Abokina Michael daga Narayi a jihar Kaduna, na ba da gaskiya Michael ana tare da mu a gaishe da ƴan uwa da abokan arziki a Narayi duka. Zaxis Gazawa Munai daga EYN Church a ƙaramar hukumar Madagali a jihar Adamawa, ƴar'uwa Elizabeth Sama'ila da iyalinki duka daga Maiduguri, muna gaishe ku. Marcus Musa daga Numan a jihar Adamawa, Tokos K. Zinas daga ƙaramar hukumar Guyuk a jihar Adamawa, Ishaku Musa daga Gombe, duka muna fata ana tare da mu. Ba zan manta da Pastor Joshua Ikenga ba. Mun ba da gaskiya kai ma kana tare da mu a wannan lokaci. Dan uwa Ishaku Musa daga Gombe, sai Corporal Bitrus Damina ɗan sandan Najeriya daga Zankwa a jihar Kaduna, Ayuba Delon daga Girai a jihar Adamawa, Benjamin Sabo daga Gombe, David London daga Equa Good News Church a Nasarawo, jihar Gombe, duka muna fata ana tare da mu. Ba zan manta da Stefanus Bello ba daga birnin Kudu a Jigawa, muna gaisuwa. Caleb Chidawa daga LCCN Church in Yanya a Abuja duka muna fata ana lafiya. Pam Warbir daga Wari muna gaishe ka. Ayuba Buduwara daga Agapalawa mun ba da gaskiya ana sauraro mu. Daniel A. Mavisiki daga Equa Church Korea a jihar Kaduna. Fabian A. Kadakufo daga Norman. Banvo Shanti daga Lankaviri a jihar Taraba. Sergeant Alihu Umar, sojan Nigeria daga Sokoto ga sakon gaisuwarka. Bisalla Kainu daga Jalingo jihar Taraba. Adams A.N. Iliya daga Katsina. Edward Ezekiel daga Wukari a jihar Taraba. Emmanuel Papka daga Maiduguri. PC Steven Saidu Amshaliza daga Jakana Division a jihar Borno. Muna fata ana sauraron Adventist World Radio. Gaisuwa a cikin shiri na yau na zuwa ga dan uwa Yohana Ashon daga Kontagora a jihar Niger. Sergeant Ibrahim N. Yonko daga Yola. Baku Paul daga Bauchi duka muna fata ana tare da mu. Gabriel Akoya Lama daga Zing a jihar Taraba. Joshua Muta daga Payayesu Mbalala a Chibok jihar Borno. Ibrahim M. Kwajafa daga GSS Waka Biyu a Borno duka muna fata kuna koshin lafiya. Dan uwa Marcus V. Dimas da iyalinka duka, wato Saraya Marcus matanka da ƴaƴanka duka, Ruth, Daniel, Justina, Jemima, Shalom da Jefta duka daga Federal Low Cost a Gombe, muna fata ana sauraro mu a wannan lokaci ana kuma cikin koshin lafiya. Bitrus Ibrahim daga EYN Church Mufa a jihar Borno, muna fata ana tare da mu. Stephanus Kafinta daga Equa Church Kusheka, muna fata kaima kana sauraron mu. Maryamu Saleh daga First Equa Church Agusau jihar Zamfara, muna fata ana cikin koshin lafiya. Habila Shagi daga Equa Church Paiko a Abuja. John Bosso daga Kaduna duka muna fata ana lafiya. Abokina dan uwa Michael daga Narayi a jihar Kaduna, ina fata kaima kana tare da mu a cikin shiri na yau. Hosea Samson daga Saminaka, sakon gaisuwar mu zuwa gare ka. Iliya Jafaru dan sandan Nigeria shima daga Saminaka duka muna fata ana cikin koshin lafiya. Sai Elisha Mato daga Equa Church a Kano. Matthew Dominic daga Zuru a jihar Kebbi. Anan Zuru ina gaida dan uwa Samson Sabo Sakaba da kuma Ayuba Bamnas Laya duka muna fata kuna sauraron Adventist World Radio. Dan uwa Abalis Irmiya daga Takum a jihar Taraba. Solomon B. Dadia daga Dambam a jihar Bauchi. David Peter Lama daga Jalingo. Emmanuel Yakubu daga Ungwan Mato a Kare jihar Kaduna, ina fata kuna tare da mu. Michael Abila ɗan sanda masu kwantar da tarzoma daga Maiduguri, ina fata ana tare da mu. Na Anshin Kefas Longson daga Kokin Church Zomo a jihar Plateau. Sani Aribi Galadima, sojan Nigeria, amina duka muna fata kuna tare da mu. Maikas Auta daga Akwanga. Ezekiel Abraham Manga Pila daga Taraba. Bilkas Lamogo daga Gombe. Ayuba Adamu Tarfa daga EYN Church lamba 1 a Garkida a jihar Adamawa kai mamuna gaishe ka. Bulus Bitrus daga Tafa Balewa a jihar Bauchi. Abba Emmanuel daga UMCN Church a Jalingo jihar Taraba. Chris Williams daga Yola a jihar Adamawa duka muna fata ana sauraron Adventist World Radio.
Adventist World Radio. Namolo da gireya zayebeshi da tambari da duma zayebeshi da waka mai dadi zayebeshi da kahoda goge zayebeshi namolo da gireya zayebeshi da tambari da duma zayebeshi da waka mai dadi
wonse kullum
ya ubangiji
zarera sabuwaka
ga ubangiji
daga cikin zuciyata
ya ubangiji
wonse kullum
ya ubangiji
zarera sabuwaka
ga ubangiji
daga cikin zuciyata
ya ubangiji kuzoya kuzoya kuzo mu ya bi yesu kuzoya kuzoya kuzo mu ya bi yesu muraira 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 masayabo muraira 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 masayabo dumeshine wanda ya isa mu ya beshi dumeshine wanda ya isa ya chechemu dumeshine wanda ya isa mu ya beshi dumeshine wanda ya isa ya chechemu.
Mai tsauraro, za mu yi nazari a kan wata batu ta musamman dare na ƙarshe. Bayan Allah ko kuma banda Allah, ko me da farko yana da ƙarshe. Daga farkon halitta, ayar Allah ta ce mana a farawa sura ta 1 aya 5. Akwai maraice akwai safiya, kwana 1 kenan. A wannan lokacin duniyan nan ta yi ɗarinta na farko a mabanda Adamu. Dare na 6 ita ce dare na farko na Adamu da Hawawa a doron ƙasa. Kan da duniyan nan ta yi ɗarinta na farko, hakan nan ko bajima ko baɗaɗe za ta yi ɗarinta na ƙarshe. Kan da Adamu da Hawawa ko kuma kan da Adamu da Bil'adama, ma'ana kan da Adamu da zuriya tasa suka yi ɗarinsu na farko a duniya, hakan nan za su yi ɗarinsu na ƙarshe a duniya. Ko bajima ko baɗaɗe lallai ne za a yi ɗare na ƙarshe a wannan duniya. Ga wannan sara ɗarinmu na ƙarshe na nan tafe. Bisa ga wannan za mu roki Allah ya ƙin samu da mu wannan babbar dare na zabi. Muna addu'a. Da kuka ya tabbata ga Allah mahalicin dukkan duniya, ‘ya’yanka sun tashi a cikin wannan rana, mai tsauraron wannan tsako kuwa nake mika shi gare ka, ka taimake mu tare, mun ginu mun gane zuwa ga daraja da imanin Isa da Masihu shi ne macecinmu. Za mu nausa cikin magana, menene dare na ƙarshe? Zan ansa wannan tambaya cikin kwatanci ko bayani. Dukan wanda yake da aure ya yi ɗarinsa na ƙarshe a gorinci ko budurwanci, bayan wannan sunansa ango mijin amarya. Dukan wanda ya taɓa zuwa bakunci ya yi ɗarinsa na ƙarshe a bakunci, bayan wannan ya koma gida. Wata kan magana kenan mu koma gida. Mai tsauraro ci gaba, in Allah ya kai mu gobe za ka ji wannan kyakkyawar batu mu koma gida. Isra'ila ta taba dandana darenta na karshe a bakunci. Isra'ila ta yi darenta na karshe a kasan bauta. Isra'ila ta yi darenta na karshe a Masar. Bayan nan sai gida a kasan Kan'ana. Yaya ake dare na karshe? Idan muna son fahimtar wannan batun da kyau, za mu sake waiwayi littafin Daniel sura 5 daga aya 9 ta farko har ta karshe. In ka samu zurfi ko kin samu zurfi, sai a karanta a gida. Amma a takaice labarin shine Belshazzar sarkin Babylon ya shirya kayasattacen buki domin hakimansa guda 1000 da makarabansa duka sun halarci wannan buki. Kana a cikin annishuwansa sai ya aiko a kawo masa kofi na zinariya wanda kakansa Nebuchadnezzar ya taho da su daga Urshalima. Kofunan nan na zinariya ne yayan Allah ke amfani da su domin shan kokon nan ruwa jibi na Allah. Amma a cikin wannan dare da suna cikin sha, wani abu ya faru. Sama bata ji dadin abin da yake faruwa a Babila ba, sai ga yasar Allah ta fito tana rubutu a bango, rubutun kuwa da haske yake. Anal misali, abin da yake da haske, ga haske bisa ga ganina, hasken ya buge su. Yasar na rubutu darrrr, darrrr. Belshazzar tun yana kallo ayar Allah a cikin littafi na Daniel nan ayar 5 yace, sa'annan fa yasosin hannun mutum suka fito suka yi rubutu bisa kan fitilla jikin bango na fadar sarki. Sarki kuwa yana ganin sashin hannun da ke rubutawa. Sa'annan hasken fuskarsa ya sake cikinsa, tunaninsa kuma suka wahalshe shi. Gababbuwan gindinsa suka yi ta bugun juna yasu yasu. Da jikinsa ya sake, sai ya ji gababbuwansa sun sake kama an kwance notoci na babur. Sai kasusuwansa suna bugun juna yasu yasu. Wannan ita ce dare na karshe na Babila. Dare ko na karshe na Belshazzar a kan mulki. Daren nan na karshe, wannan babbar dare ce. Darensa na karshe kenan a mulki. Wannan ita ce dare na karshe na mulkin Babila. Da hakan nan yau, Allah yana gaya maka, kai mai tsauraro, ka sake saurara. Barawo, dare na zuwa, wanda za ka yi sata, sata na karshe ba za ka kara ba. Darenka na karshe kenan. Ya kai mai kisa, dare na karshe na zuwa da za ka yi kisa ba za ka kara ba. Darenka na karshe kenan. In kuma ce maka ya kai maye mai jin sakon nan, dare na karshe na zuwa maka da za ka yi maita ba za ka kara ba. Wannan ita ce dare na karshe. Labarin Belshazzar a wannan dare, Belshazzar sarkin Bachaldi ya mutu, in ji aya 30 na wannan karatu. Ina kuma son mu ansa wannan tambaya, don me za a yi dare na karshe? Jama'a, dole ne a yi dare na karshe don a kawo karshen sata da barayi. Don me za a yi dare na karshe? Dole ne a yi dare na karshe domin a kawo karshen kisa da masu kisa. Mai tsauraro, dole a yi dare na karshe domin a kawo karshen zina da mazinata. Ka saki na suka saurara da kyau. Dole ne a yi dare na karshe domin a kawo karshen zalunci da azzalumai. Dole ne a yi dare na karshe domin a kawo karshen mungu da mugunta. Ya wajaba a yi dare na karshe domin a kawo karshen zunubi da masu zunubi. Bayan dare na karshe, sai me? Tambaya ne mai kyau. Amma ina son mu waiwaye bayan mutuna barayin nan guda 2 da aka gice Yesu da su. Labarin suna samuwa cikin littafin Luka sura 23 aya ta 39 zuwa 43. Barayin nan guda 2 sun yi darensu na karshe a wannan duniya. Kowane ɗayansu kuwa ya yi zabi, zabinsa kuwa na karshe. Da yanda ya kalli Yesu sai ya ce, ka cici waɗansu ka cici kanka kai ma mana. Sai ɗayan ya harare shi daga hannun daman Isa Almasihu ya ce, kai baka san wannan mutum ba yi laifi ba? Mu za mu mutu domin zunubinmu, amma menene shi ya yi? Da Yesu ya juya ya kalle shi, sai ya ce masa, hakika hakika yau ina gaya maka, kana tare da ni a paradise. Zancen shi ne, barawo na farko da ya cakuni Yesu a wannan dare ya yi zabinsa na karshe, domin ya zabi mutuwa ta har abada, baya kuwa tuba ba. Daya barawun Yesu da ya ce masa maganansa na cewa yau kana tare da ni a paradise, ma'ana yau din nan a wannan rana ya yi masa alkawali za ya sadu da shi a paradise a mulkin sama. Zancen kenan barawun ɗayan ya zabi raina har abada a darensa na karshe. Idan ko yau darenka na karshe ne, mai tsauraro ka ƙara tunani, menene zabenka? Yo raina har abada ka zaba ko mutuwa ta har abada? Ka tuna Belshazzar a darensa na karshe a daurin kasa ya tafi ya kuwa mutu. Barawo da Yesu ɗaya barawo ya zabi mutuwa, amma ɗayan ya zabi raina har abada dare na karshe. Idan ko yau ne darenka na karshe, ka tuna ka yi zabe. Mai tsauraro, ka yi kokari ka zabi raina har abada, domin ka haɗu da Yesu wanda ya mutu a bisa giciye, ya kuwa saki ransa mamakonmu, ya mutu a madadinmu, ya kuwa ba mu raina har abada. Allah ya kai mu mulkin sama domin mu dandana raina har abada tare da Yesu dare na karshe. Allah ya sa ka tuba, Allah ya sa kin tuba, mu sadu da Yesu mu cimma raina har abada tare da shi. Cikin sunan Yesu shine macicinmu. Muna addu'a. Daukaka ya tabbata gare ka ya Allah, yadda ka ba mu wannan zarfi, ka kara mana wannan zarfi har mun saki sauraron ka mun yi zabe na karshe a cikin darenmu na karshe, domin darajar daukakan Yesu shine macicinmu. Amen.
Babu wanda zai iya cika muradin rayuwarsa a cikin wannan duniya ta wurin rayuwa shi kadai. Kowane mutum yana bukatan wasu mutane kewaye da shi. Ba malamin da zai iya yin nasara in ba tare da dalibai ƴan makaranta ba. Babu mai harkar kasuwanci wanda zai samu nasara idan ba shi da waɗanda suke zuwan sayan kaya a gurinsa, wato kwastomomi. Idan ke mace ce, ba za ki iya zama mace mai kyau ba idan ba ki da miji. Idan kai namiji ne ma haka yake. Ba yadda za ka iya zama mai ɗaukan ma’aikata idan ba ka da ma’aikatan. Sarki ma ba shi da daraja idan ba shi da talakawa. Saboda haka, duk wata nasara da za ka yi koko wani girma da za ka samu a rayuwarka, dole sai kana harka da mutane da ke kewaye da kai. Idan ma kana da wani tunani koko shiri da kake da shi, idan babu mutane wannan shirin ba zai yi nasara ba. Ba yadda za a yi mulki idan babu mutane, babu yadda za a iya kasuwanci idan babu mutane. Saboda haka, idan ka iya gane mutanen da ke kewaye da kai waɗanda za su taimake ka domin kai nasara a rayuwarka, to ya kamata ka tafiye da dangantakarka da su da kyau da kyau. Ka kari irin dangantakar da kake da ita tsakaninka da su, ka kuma kyautata masu a komai da kake yi. Domin idan za ka hau tsani zuwa ga nasara, to lallai ya kamata waɗanda za ka tarar a hanya ka kyautata masu. Ka tuna fa, akwai mutane da Allah ya shirya su musamman domin su zame albarka a cikin rayuwarka. Idan fa za ka kai inda kake son ka kai a rayuwarka, to irin waɗannan mutane su za su ƙara maka ƙarfin gwiwa domin ka yi nasara a komai da za ka yi. Idan za ka ci gaba fa, to lallai ya kamata ka riƙa kyautata musu, ba ka dinga muzanta musu ba. Komin baiwar da Allah ya baka, idan babu mutane kewaye da kai, wannan baiwar da wuya ta bayyana ta kasance da albarka. Saboda haka, alherin da za ka yi wa mutane yakan koma gare ka domin ya ƙara ingiza ka har ka samu ka yi nasara.
Mun gode Pastor Audu da wannan guzuri. Mai sauraro, ina fata an samu ginuwa a cikin shirin da kyau. A yi ƙoƙari a yi ta amfani da shawarwarai da ake ji a cikin shirye-shiryenmu. A duba rayuwa a gani ko wayannan karfafawan da ake samu kowace rana tana taba rayuwarmu kamar masu bi sai a yi kokari a yi tunani na ababan da an fito ji. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana ta wasika zuwa ga adireshinmu Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-2-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Zan sake maimaitawa, Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-2-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Ko kuwa a rubuta mana ta email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Ina godiya zuwa ga Pastor Alkali Mazuba da kuma Pastor Audu wanda sun tallafa a cikin shirin. Muna cewa mun gode. Mai sauraro, kai ma ina gode maka da kasancewa tare da mu. Gobe wata rana ce, a yi ƙoƙari a sake kamo tashan domin a samu ƙarfafawa a cikin shiri na gobe. A madadina da sauran abokan aikina, ni ne Ishaya Zakariya na shirya ni kuma gabatar da wannan shiri. Ina cewa a tuna a yi addu'a da iyali kamin a kwanta.